الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a majalisinmu da ke wannan masallaci mai albarka na Al-Qur'an a GRA. Kamar yadda muka saba, muna karatu a cikin littafin matanin Al-Ashmawi na Al-Allamatu Sheikh Abdul Bari Ar-Rufa'i Al-Ashmawi Al-Maliki rahmatullahi ta'ala alayhi. Yau muna ranar Alhamis 22 ga watan Safar ko shekarar Hijira 1440, wanda kuma yazo daidai da 1 ga watan 11 shekarar miladiya 2018. Yau zamu tashi ne a babu siyam, babin da malam ya kulla shi don bayani dangane da azumi. Siyam yana nufin azumi, abinda ake nufi da azumi sananne ne. Malamai suna cewa shi ne kamewa daga ci da sha da kuma sha'awa da abinda yake ɗaukan ma'ana irin tasu, tun daga ketowan alfijir har zuwa faɗuwar rana, saboda Allah Maɗaukakin Sarki. Duk wanda ya kame daga ci da sha amma ba daga farkon alfijir ba, to bai zama azumi ba. Duk wanda ya kame daga ci da sha da sha'awa amma bai kai faɗuwar rana ba, bai zama azumi ba. Duk wanda ya kame daga ci bai bar sha ba, ba azumi ba ne. Wanda ya kame daga ci da sha bai bar sha'awa ba, ba azumi ba ne. Wanda ya kame daga ci da sha da sha'awa daga ketowan alfijir har zuwa faɗuwar rana amma ba don Allah ba, shi ma ba azumi ba ne. Azumi shi ne wanda ya haɗa waɗannan sharuɗa, to kamewa daga ci da sha da kuma sha'awa, kuma ya ɗauka daga ketowan alfijir zuwa faɗuwar rana, kuma wanda aka yi shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ake cewa azumi. Galibi idan aka kira azumi, to abinda ake nufi shi ne azumin Ramadan, domin shi ne rukuni cikin rukunan musulunci. Kamar da ya zo cikin hadisin Abdullahi ibn Umar, annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha وَقَدَاسِمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ لَا بُنِيَ الْإِسْلَامُ وَلَا خَمْسٍ نَكِيَ نِيمَا. حديث عبد الله بن عمر, بُنِيَ الْإِسْلَامُ وَلَا خَمْسٍ, شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ. الصوم ده يزوى اتشتن وانا حديث ينا نفن عزم وتا رمضان. To haka idan malamai sun kulla babi sun ce kitabu siyam ko faslun fi siyam, to duka suna nufin azumin watan Ramadan. Don haka karon farko idan an faɗi wannan kalma tana nufin azumin Ramadan, har sai idan siyakin zance ko kuma an bayyana azumin da ake nufi wadda ba na Ramadan ɗin ba, kamar ce siyamu Ashura ko ce siyamu Arafata, wanda azumin ranar Arafa, ko siyamu sittin min Shawwal, azumin kwana 6 na Shawwal, kaga an masa kaidi. Shi yasa malam yace wa sawmu ramadana faridatun, azumin watan ramadana farilla ne, ya ce farilla ne wannan da ijma'in malamai. Alkur'ani ya tabbatar da wajibcin azumin Ramadan, haka nan hadisi ya tabbatar da haka ijma'in malamin musulunci, babu jayayya ba niza'i akan cewa azumin Ramadan farilla ne. Allah ta'ala yana cewa kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa wanda suka zo kafin ku. Aka wannan azumin kuma shine azumin da aya ta gaba ta faɗa, tace shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Sai ta yi magana akan wata ramadan, sannan kuma ta ce faman shahida minkum ash-shahra, wanda cikinku ya halarci wannan wata, falyasumhu, to sai ya azumce shi. Min ash-shahr yana nufin kwanaki na wata, 29 ko 30 shine ash-shahr. Duk da Hausa ana ce masa wata, shi ma kallon watan ana ce masa wata a Hausa, amma a Larabci suna da bambanci. Idan sun ce al-hilal suna nufin jinjirin wata wanda bai wuce kwana uku ba. In sun ce al-qamar suna nufin ainihin wato shi kansa watan da ya wuce, a kira shi jinjiri, daga kwana hudu yi sama. Idan kuma suka ce ash-shahr, to suna nufin kwanakin. Suna nufin kwanakin. Don haka da Allah ya ce shahr Ramadan, ana nufin kwanakin watan Ramadan. To kaga da Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra, wanda cikinku ya shaida wannan wata, falyasumhu, sai ya azumce shi. Kaga wani ba zai ce abinda ake nufi wanda ya shaida ganin wata ba, domin ash-shahr ba sunan kullun wata ba, suna ne na kwanakin wata. Da haka shahida nan ana nufin huzuri, ai faman hadara minkum ash-shahra, wanda cikinku ya halarci wato kenan rayuwarsa ta kai ya samu waɗannan kwanaki, falyasumhu, sai ya azumci wannan wata. To faɗinsa falyasumhu umarni ne, kuma umarni kamar yadda mun karanta usul al-asl fihi lil-wujub, asali umarni yana hukunta wajibci har sai an samu dalilin da ya sassauta wannan umarni. To faɗin Allah ta'ala wanda rayuwarsa ta halarto da shi wannan wata ya azumce shi, ya nuna wannan umarni ne na wajibi, domin babu wani abin da ya zo wanda ya sassauta umarnin sai abin da ya zo ya karfafe shi. Amma hadisin da muka ambata da zuwa hadisin Abdullahi dan Umar cikin Bukhari da Muslim, buniyal Islam wa la khamsin, an gina musulunci akan wasu abubuwa guda biyar, daga ciki ya ce wa sawmi ramadana, da azumin watan ramadan. Kaga wannan ya kara tabbatar da wajibcin, tunda ya ma fado cikin rukunnan musulunci guda biyar. To haka ijma'in malamai ya tabbatar da wannan farlanci, wannan wajibci. Wajibcin azumin watan ramadan wajibci ne da yake faduwa, wato yake hawa kan dukkan wanda yake abinan musulmi. Wajibci ne da yake hawa kan dukkan wanda yake musulmi, baligi, mai hankali, kuma lafiyayye, mazaunin gida. Duk wani musulmi baligi, mai hankali, lafiyayye, mazaunin gida, wani ana nufin wanda ba musulmi ba, na'am, azuminsa baya inganta, ko da dai ana umartansa da furu'a na shari'a. Sannan haka dukkan wanda ba mahaukaci ba, azuminsa baya inganta, kuma bai wajaba a kansa ba. Dukkan wanda ba baligi ba, azumi baya wajaba a kansa, ko da dai idan ya kai tamyizi kuma ya yi azumin yadda ake bukatarsa, su zai samu ladansa, kamar da mun karanta wannan a ka'ida a cikin kawaid. A hakan nan wanda yake mara lafiya, azumi baya wajaba a kansa, amma inda zai yi azumin a hakan din a cikin rashin lafiyar ya samu iko ya yi shi, to bai wajaba a kansa ba, amma azuminsa ya yi. Hakan nan wanda yake matafi azumi baya wajaba a kansa, inda zai yi azumin a cikin halin tafiyar, to ya sauke wajibi, azuminsa ya yi. Wannan azumi farilla ne akan waɗannan mutane da muka ambata, in farilla ta kashin kai, wato ba farilla kifa'iyya ba, farilla ce ainiya. Azumin Ramadan farali ne akan kowa bambanci a kashin kansa ko mace ko namiji. Ba bambanci tsakanin mace da namiji, sai dai idan wannan macen tana jinin al'ada ne ko jinin biki, idan jinin al'ada ko bikin ya dauke sai su rama wannan azumi. Kamar da yazo cikin hadisi ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, me yasa ainihin wato take cewa mun kasance ana umartar mu da rama sallah da rama azumi amma ba umartar mu da rama sallah. Kunna nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah. Mun kasance ana umartar mu da rama azumi amma ba umartar mu da rama sallah, wato masu haila ko masu biki. Don haka yin azumin wani baya sa ya fadi akan wani, duk wanda azumin ya wajaba a kansa to sai yayi shi da kansa. Idan mai gida ya tashi da azumi baya dauke wa ƴaƴansa baligai, idan mata ta tashi da azumi ba ta dauke wa mijinta, ko miji ya tashi da azumi ba ta dauke wa matarsa, duka wajibi ne da yake kan kowa. Malam yace yasbutu bi kamali sha'bana, wata ramadan yana tabbata ne da cikan sha'ban, au bi ru'yati adlaini lil hilali, ko kuma da ganin adalai guda biyu ga wannan jaririn wata, au jama'atin mustafida, ko kuma jama'a wadda suke masu yawa, wa kadhalika fil fitri, hakan nan a shan ruwa. Wato wannan matsala da malam ya dauko matsala ce ta abinda azumi yake tabbata da shi. Sai malam ya kawo abubuwa guda uku. Azumi yana tabbata ne da abubuwa guda uku, ko dai da ganin wata, da shi malam ya kamata ya fara ambata ba, domin shi ne abinda za a fara tsammani. Ganin wata a lokacin da Sha'ban ya kai kwana 29, to wannan rana ce da ake tsammanin ganin wata. To idan an samu ganin wata, malam ya ce ru'yatu adlaini lil hilali, ganin adalai guda biyu ga jinjirin wata. Wato idan an samu mutum biyu adalai sun ga wannan wata, to za a karɓi shaidar su a ɗauki azumi. Wannan matsala ce da malam ya ce wa kadhalika fil fitri, hakan nan a shan ruwa. Ma'ana a shan ruwa kamar yadda yake da adalai biyu mafi karanci wata ke tabbata idan Sha'ban na 29, haka nan da adalai guda biyu wata ke tabbata idan Ramadan yana 29. Wato idan an samu kasa da adalai guda biyu ba za a karɓi shaidar su ba, sai dai wanda shi ya gani ɗin, a ce mutum ɗaya sai ya ga wata, to shi da ya gani a hukunci ya hau kansa, amma kuma ba shi da ikon ya sa wani ya yi, tunda shi kadai ya gani ba za a karɓi shaidarsa ba. Wannan a malikiya kenan, ko a ɗaukan azumi ko a ajiyewa. Yayin da wasu suka ce a'a, a ɗaukan azumi sai adalai biyu, a ajiyewa kuma za a iya karɓa daga adali ɗaya ma, afwan, a ɗaukan azumi adali ɗaya ma zai iya ba da shaida, amma ajiyewa sai adalai biyu, saboda wai ajiyewan ya fi hatsari, ya fi ɗaukan hatsari. Haka wasu suka duba sosai. To amma idan mun yi la'akari da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacinsa, za mu ga cewa matuƙar wanda ya ga watan musulmi ne kuma amintacce adali, to za a karɓa ko da mutum ɗaya. Domin hadisi ya tabbata ingantacce, manzon Allah sayyidina Umar Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa tara annasu alhilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi. Tara annasu alhilala yace mutane sun yi wato cincirin do na ganin wata, sun nemi ganin wata. Fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu, sai na ba da manzon sallallahu alaihi wasallam labarin na ga watan. Fa sama, sai yayi azumi wa amara an-nasa bi siyamihi kuma ya umarci mutane da azumtan wannan azumi. To kaga Abdullahi dan Umar shi kadai ne ya bada shedar ya gani tare da cewa mutane da yawa ne suka fita gani din amma shi Allah ya nunawa kuma da ya bada labari wa Annabi sallama sai yayi azumi ya umarci yayi azumi. Haka hadisi ya tabbata ingantacce wani mutum ya zo daga kauye ya shedawa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga wata. Sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce shin ka sheda babu abin bauta bisa ga tantanta sai Allah ya ce eh. Ce ka sheda ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce eh. Ya ce da Bilal to tashi Bilal ka bi gari ka sanar da mutane gobe su tashi da azumi. Ya Bilal fa azzin fin nasi an yasumu kada. Ka tashi kai wa mutane shela gobe su yi azumi. Ga wannan mutumin ma shi kadai ya bada sheda da ke dai daga wani wuri ya zo ba a san shi sosai ba aka tambaye shi musuluncinsa ya tabbatar da musuluncinsa shi kenan aka karɓi shedarsa. To matuƙar ko wannan ya tabbata to babu laifi idan shugaba ya ga ya karɓi shedar wanda ya ba shi sheda ko da mutum ɗaya ne ya karɓi shedarsa kuma ya ba da umarni a tashi da azumi to kai yanzu ma ba huruminka ba ne ka ce shedan da shugaba ya karɓa bai yi ba, a'a, ai wannan kuma karɓan sheda yanzu ba kai ne mai karɓan sheda ba, ba abin da ya dame ka da karɓan sheda ba kai ne mai karɓan sheda, mai karɓan sheda shi ne shugaba wanda haƙƙin wato azumin mutane ko shan azumi ya rataya a wuyansa, waɗannan dokokin shi suka shafa ba kai suka shi kai kana jiran umarninsa ne kawai. Da haka da za shedu da yawa za su ba shi sheda bai gamsu ba to ba za ka yi masa tawaye ba, da sheda ɗaya zai ba shi sheda ya gamsu ba za ka yi masa tawaye ba, wannan shi ne wajibi. Malaman Malikiya suna cewa duk wanda shugaba ya sanar da ganin wata kuma bai tashi da azumi ba zai rama kuma zai yi kafara saboda abin nasa ya zama ganganci kenan. To wannan kenan dangane da abin da ya shafi ganin wata a 29. To shi wannan ganin ta iya yiwuwa ya zama mai ganin nasa mutum ɗaya ne ko biyu ko kuma adadi mai ƙaranci. Ta yiwu kuma ya zama jama'a mustafida shi ne hanya ta biyu. Ta yiwu ya zama jama'a mustafida wato jama'a mai yawa. Sai ka ji zancen ya yaɗu. Misali ka ji an ce ai an gani a Fatasko sai a ce ai an gani a Gobirawa ma sai a ce to ai an gani a can a Yola ma sai ka ji kuma an gani a Talata Mafara kuma wasu ma can abinan a Kwanar Dikko su ma sun gani sai ka ji ganin watan ya yaɗu ya yi yawa. To irin wannan ana cewa jama'a mustafida. To irin wannan yana tabbatar da ganin wata. Har yanzu idan akwai shugabanci kuma wanda yake jagorantar azumin ko ajiye shi to sai a saurara wa wannan shugabancin. Ba za a ce saboda an ji labari an gani a Fataskum shikenan da bulkatuwa kawai shikenan sai a ɗauki azumi ba. Sai a jira kuma masu ba da umarnin ɗaukan azumi su da azumi ai su ba da umarni. Mun ga yadda Annabi sallama ya umarci yayi umarni da ɗauki azumi haka ya tura Bilal ya sanar da ɗauki azumi. Ba daidai bane ba mu fita daga wannan tsarin matukar Allah ya rufa mana asiri ya sa ko da dai mun rasa asalin shugabanci na musulunci a ce waɗansu abubuwa na musulmi na musulunci suna ƙarƙashin shugabanci ai abu mai alfahari ne. Yanzu ko da a ce shi azumin irin zakka irin hajji a ce suna ƙarƙashin shugabanci ai har yanzu ai za mu yi alfahari ai za mu ce dai mun ɗan gutsuri wani abu daga abin da muka gada na musulunci shine akwai waɗansu al'amura dama na musulmai da yake hannun shugabanci ba su ne suke gaban kansu ba. Ya haka ɗan yanzu ɗan hukumar zakka da take karɓan zakka ta raba wannan abin alfahari ne a wajenmu. Duk da ba a samu yadda ake so gaba ɗaya ba. sannan a ce aikin hajji, a ce akwai wani amirul hajji na ƙasa, akwai amirul hajji na jiha, akwai na ƙaramar hukuma. Wannan abin alfahari ne, aikin hajji da jagoranci yake tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulmai ba sa tafiya gaban kansu, da jagoranci yake, kaga wannan abin alfahari ne. Sannan haka sha'anin azumin nan, tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shugabanci yake, ba ga mutane gaban kansu suke yi ba. Sai muka samu mu ma har yanzu akwai shugabanci cikin wannan al'amari, haka sai mu alfahari. Sai mu jira kuma mu garan da za mu samu shugabanci na jihadi. Amma mutum yana gani ga shugabancin maimakon ya yi marmarinsa, kuma sai ya sa kafa sai ya shure, sai ya gaban kansa, haka ba daidai ba ne. Wani lokacin har waɗansu malamai ta ga wani kawai sai ya ba da mabiyansa umarni zuwa su tashi da azumi, ko kuma a sha ruwa a yayi tawaye, haka wannan ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne, tunda shi ba komai ba ne a wannan babin, hukuma ba ta san shi ba. Kuma in ta ga dama ta dafe shi, ta je ta ɗaure shi, shikenan, ba wani fahimta, sai dai a yi ta zanga-zanga, ba mai karɓansa. To shi ne matsalar, ba a yi, ba a yi. Wannan shi ne alamar cewa kai ba kowa ba ne kenan. Kowa ya dinga sanin matsayinsa, duk wanda yake jiran a zo a gaya masa shi waye, ya ji kunya. Kowa ya san shi waye, kuma kowa ɗin ya san shi waye. Za ka san matsayinka, in kana da ikon da za ka ba da umarni a ƙasan nan, a yi azumi ka sani, in ba ka da iko ka sani. Ba wai shiɗaninka ya raya maka cewa tun da ka ga ana maka fadanci, ana maka biyayya, shiɗaninka ya raya maka cewa ka isa ba. A'a, ba a nan ne za ka san, ba ka ce a yi shi ne ka isa ba, ka yi abin da ka ga dama ka share shi ne ka isa. Almuhim, idan jama'a musafida suka ga wata, to ana sa ran shugaba ya karɓi wannan labari, ya kuma umarci ainihin wato al'ummar musulmai su tashi da azumi. Abin mataki biyu ne ko? Yawa, tabbatar abin da kuma zuwan umarni. Tabbatar abin da zuwan umarni, haka muka gani a hadisi. Sannan sai malam ya ambace, duk da shi ne na farko da malam ya ambata, kamal Sha'ban, cikar watan Sha'ban. Watan Sha'ban 29, idan ba a samu wanda ya ga wata ba, ballantana ma a ce jama'a da yawa sun ga wata, to ba abin da ya rage sai washegari Sha'ban ya cika kwana 30, wanda shi ne adadi na ƙarshe na cikar watan Musulunci. Watan Musulunci baya kwana 31, amma watan Bature yana yi. Wannan watan da muke cikin, da muka wuce ma na Oktoba, gashi nan ya cika 31. To amma na Musulunci baya haura 30. To na Sha'ban idan ya cika 30, to shi kenan. Idan rana ta faɗi, ran 30 ga watan Sha'ban, rana ta faɗi, to tana faɗuwa Ramadan ya shiga automatic. Yanzu ba za ka jira shugaba ya baka umarnin tashi da azumi ba. Yanzu wannan umarnin na shugaban shugabanni ne, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, domin Sha'ban ya ƙare. Gobe Ramadan ne kai tsaye ba ka jiran wani umarni. Kamar yadda ya zo cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi azumi da ganin wata, kuma ku sha da ganin wata. Idan kuma an lullube muku shi da wani hadari, misali ko gajimare ko wani yanayi da zai hana ganin wata, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sha'ban 30. Idan an lullube muku watan ba ku gan shi ba, to ku cika adadin kwanakin Sha'ban 30 cif. Shikenan, daga nan washe gari ɗaya ga wata ne. To shi yasa malam ya kawo waɗannan abubuwa guda uku, shi ne wato cikan Sha'ban 30, ko ganin mutum biyu, ko makamancin haka, ko kuma ganin jama'a da yawa. Malam ya ce, wa yubayyitu siyama fi awwalihi wa laysa alayhi albayatu fi baqiyatihi wa yutimmu siyama ila al-layl. Gabanin mu shiga wannan mas'alar da ta wuce a baya, kun ga yadda aka ambaci yadda wata yake tabbata da ɗayan hanyoyi guda uku. ba a faɗi wata hanya ta hudu ba, shine wata yana tabbata ne ko da cikan Sha'ban 30 ko da gani, wannan ganin ko ganin karamin adadi ko ganin babban adadi, shine ka suka shi biyu suka zama uku. Amma ba a ganin wata ta wata hanya ba wannan ba, ba za a ce a tunda an gan shi da azuba to shi kenan, to lallai lallai yau zai kama ko kuma gobe zai kama, ko kuma a buga lissafin taurari a tabbatar da ganin wata ta hanyar lissafin taurari ba, hatta da na'ura irin ta Bature an samu sabani. Wasu malamai suna ganin cewa ba bukata musulmai su tsaya da wannan ƙwayar idon da Allah ya halitta musu, Allah ne ya zo musu da sauki, in ba su gan shi ba kawai ba su gan shi ba, amma ba bukata su dinga kwakwale-kwakwale suna sa na'ura cewa sai sun tabbatar akwai shi ko babu, su yi amfani da kawai iya wato damar da Allah ta'ala ya musu, ba bukata su ƙara wata na'ura don gano wata. Dama daga cikin malamai sun tafi akan wannan fahimta. Don haka duk wani lissafe-lissafe idan ya fita daga wannan abu guda uku, to ba a bukatar sa wajen tabbatar azumin watan Ramadan. Yayin da wasu kuma suke ganin cewa na'urar matuƙar ba wasu dabaru ba ne na su dabaru na tsafi ko na bugun lissafi ko dabaru na al'ada, a wani abu ne wanda yake wata kwalba ce da za ta jawo, za ta yi zumin ɗin wata, za ta jawo nesa kusa sai a gan shi inda akwai shi. Wasu malamai suka ce ai wannan babu wani abu a ciki, ba wani abun da zai hana in dai an gan shi ko ta wannan hanyar ce a karɓi labarin. Allahu a'lam. Mu dai tunda ba a kanmu karɓar labarin yake, ba mu ne masu karɓar labari ba, wanda hakkin karɓar labari yake wajensa shine malamai za su je su baje kolin wannan matsala a gabansa su gamsar da shi da abin da ya rinjaya a wajensu. Malai ce wa yubayyitu suyama fi awwali, zai ɗaura aniyar jin azumi, wato zai kwanke nan, zai kwan da niyar. Wa yubayyitu suyama, zai kwan da niyar azumi, at-tabyitu kwana da niyya. Ba kuma ana nufin kwana da niyya a nan shine tun daga faduwar rana ya ɗaura niyya ba. Kwana da niyya shine niyyar da aka yi ta kafin alfijir, ita ce niyyar da aka kwanda ita. Wa yubayyitu siyama, zai kwanda niyya fi awwalihi, a farkon watan Ramadan, wa laysa alayhi albayatu fi baqiyatihi, amma baya wajaba ya kwana da niyya a cikin sauran kwanakinsa, a cikin sauran kwanakin watan. Ba wajibi bane sai ya kwana da niyya kullu, idan ya kwanda niyya a farkon wata to shikenan. Nan mas'ala ta kwana da niyya sananniyar mas'ala ce, cewa azumin Ramadan da duk wani azumi na farilla wajibi ne a samu niyya gabanin alfijir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la siyama liman lam yubayyitu siyama min al-layl, babu azumi ga wanda bai kwanda niyyar azumi da dare ba. Nan al-layl ana nufin wato wani kaso na dare duk karancinsa kafin alfijir, duk wani lokaci da za a ce masa dare ko da daidai da kiftawar ido ne ya wuce sunansa dare. To anan duk wanda bai kwanda niyyar azumi ba, musulma ce ba shi da azumi. To amma wannan hadisin wato zahirinsa umumi ne, ya game kowane azumi ko farilla ko nafila. To amma sai aka samu azumin nafila din, Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shigo gida da safe, sai yake ce da su akwai wani abu ne na ci, sai suka ce babu komai, sai ce to indai haka ne ina azumi, indai haka ne ina azumi. To wannan sai malamai suka ce to duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu azumi ga wanda bai kwanda niyya ba, yanzu kuma da hantsi ya ce ya ɗauki azumi da ya rasa abin da zai ci, kenan mai azumin nafila yana iya ɗaukan azuminsa koda bayan alfijir ne, idan lokacin ne ya bayyana masa cewa ya yi azumi. amma idan na farilla ne to kuma yana nan akan waccan doka cewa babu azumi ga wanda bai kwanda niyya ba. Abinda wannan mas'ala take nufi shine wato da a ce mutum zai kwanta ba da niyyar azumi ba sai ya farka cikin dare ko kuma ya farka kafin alfajir sai ya ji a ransa cewa zai yi azumi gobe na ramuko ko zai fara azumi gobe na kafara ko kuma ya samu labarin cewa an ga watan Ramadan sai ya ji a ransa cewa to shikenan gobe kenan za a tashi da azumi gobe kenan zai tashi da azumi wannan ji a rai da yarda zai yi da zabawa kansa zai yi wannan shi ake cewa niyya ba wai cewa zai ce Allahumma inni nawaitu siyama ramadana 29 aw 30 yawman ba ba haka zai fada ba ya ji a ransa ya san cewa gobe zai dauke sa zai tashi da azumi ya gamsar da kansa cewa gobe zai tashi da azumi wannan shine niyya dan haka wanda ya farka da wanda ya san an ga wata kafin yayi bacci ya san cewa gobe da azumi dan haka ne ma yaje nemo dan burodi ya siyo Lipton ya siyo dan madara saboda me gobe da azumi an ga wata kun ga niyya ta tabbata kenan wannan mutumin da zai je ya ajiye bredin sa da sata din madarar sa da Lipton din sa da dan kullin shayin sa a leda saurayi ne bacci mata da kullin shayin sa a leda da ya kwanta bacci bai tashi ba sai ji ana ikama a masallaci ta shiga dan kullin shayin sa da dan bredin sa yankan naira 20 ya gansu kawai a gefen sa to shin wannan mutumi ya tashi da azumi ko bai tashi da azumi ba ya tashi da azumi yanzu baya cewa kashi na makara ban yi ban daura niyya ba eh to inda niyya shine nawaitu siyama kaza 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 kuma bai yi ba bai tashi zuhur yayi ba da wannan shine niyya to da sai a ce bai yi niyya ba amma ba shine niyya ba shi kansa zuhur ba shine niyya ba ka ji a ranka gobe da azumi gobe za ka yi azumi shikenan shine niyya amma wanda ya kwanta bai san an ga wata ba ba shi da labari sai yace dan Allah in an ga wata fa ku tashe ni sai ya kwanta sai bacci sai bai tashi ba sai ya ji ana ikama ba mu san me yasa ba su tashe shin ba amma dai kawai misalin mu sai ya tashi ya ji ana ikama to kaga bai san an ga wata ba ya tashi yana tunanin to wai tukunne yanzu an ga wata ne ko ba a ga wata ba to kaga wannan bai kwanda niyya ba tunda ba shi da wani labari wanda kuma ya farka aka tashe shi sahur ya kwanta bai da labarin ganin wata sai kawai aka tashe shi sahur aka ce ka tashi sahur karfe 4 ya tashi aka ce masa ai an ga wata shikenan sai ya sahur din sa kaga ya tashi da azumi kenan wannan mas'alar kwana da niyya kenan wani abu da zai cika ce ta zai zo nan gaba a karatu sannan mas'ala ta biyu da malam yayi magana akai shine yadda yace walaysa alayhi albayatu fi baqiyati yawmihi amma baya wajaba akan sa ya kudura niyyar azumi a sauran kwanaki da suka wuce a sauran kwanaki masu zuwa na azumi abinda malam yake nufi anan shine dukkan wani azumi da wajibi ne jiran tashi kuma mai yin sa ya tabbatar da cewa in ya fare shi a jere yake ba a yanke shi to dama niyyar sa ta farko ma ai niyyar yin sa gaba ɗaya yayi idan misalin Ramadan idan aka ce an ga wata ana cewa an ga wata bai kai ji a ranka gobe za ai azumi ko gobe za a fara azumi gobe za a fara azumi gobe za a fara azumi dan haka kai ma abin da ka sani ya gabata ilimin ka in an fara azumin nan gobe sai an shekara 20 wai sai an yi kwana 29 tur ana azumi kai ma haka ne ka sani don haka kana nan akan iliminka, akan manufarka, akan kudurinka. To baya wajaba akan ka wai washe gari ma sai ka sake kudura niyya cewa gobe za ka yi azumi. To amma za mu ce to ta yaya, tunda washe gari idan mutum ya sha ruwa ya yi asham, ya je ya dan huta yake shingida ya bacci, duk ya tashi sahur, ya yi sahur ɗinsa, ya za a ce bai kudura niyyar yin azumi gobe ba? Ya kudura. To amma yaushe za mu gane muhimmancin wannan magana ta mala? Za mu gane muhimmancin maganar malam ne ga wanda misalin da ya sha ruwa, yana shan ruwa gurin da ya kara kansa ya kwanta, bacci ya ɗauke shi bai tashi ba sai ana ikama. Shin wannan mutumin ya tashi da azumi ko bai tashi da azumi ba? Ya tashi da azumi da wata niyyar, niyyarsa ta farko. Dama niyyarsa ta Ramadan ne ai, ba ta ranar farko ba ne kadai, ta Ramadan ce. Mutumin da ya yi baccin la'asar yana azumi, bai farka ba sai washe gari ana iqama, sai dai ajiye masa azaba kawai. Amma azuminsa na biyu ya ɗauku, ya ɗau azumi na biyu. Shi ne muhimmancin wannan mas'alar cewa me? Cewa baya wajaba akan mutum sai ya kudura niyyar sauran kwanakin. Wato ko da babu niyya, me babu niyya? Wato ko da a ce ko baya hayyacinsa, ko kuma saboda bacci ya wuce daga wannan azumin zuwa na washe gari, to azuminsa na biyu ya ɗauku, saboda niyyarsa ta farko ta riga ta kulla azumi ne gaba ɗaya. To haka duk wani azumin da jera shi wajibi ne, irin azumin kafarar kisa, azumin kafarar kisa jera shi wajibi ne, irin azumin kafarar zihadi dukansu kwana 60 jerawa wajibi ne. To daga ran da mutum ya fara niyyarsa ta kullu, ko ya makara a suhur ya tashi da azumi, ba matsala. A wannan kenan. Amma da a ce azumi na jerawar ma sai wani dalili sai ya katse shi, misali mace sai haila ta zo mata, to kaga ran da ta yi tsarki sai ta yi niyyar fara azumi gobe, sai ta dawo da niyyarta. Ko kuma mutumin da ya yi tafiya sai ya sha ruwa, to kaga ran da yake so ya fara azumin, wato ran da ya gama tafiyar yake son fara azumi, sai ya yi niyyar abin da ya rage a gaba. Don haka nan ana nufin baya wajaba mutum ya sake ɗaura niyya a cikin sauran kwanaki, matuƙar bai sha ruwa a tsakanin kwanakin da wani uzuri da shari'a ta shar'anta a sha ruwa ba. Jama'a an fahimta insha Allah. Malam ya ce wayutimmu ko wayatimmu siyama ilal layl, sai ya cika azuminsa wannan azumi zuwa dare, kamar yadda Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ilal layl, sannan sai ku cika azumi zuwa dare. Nan an ce al-layl, wato ana nufin mutlaqul layl. Yawa, mutlaqul layl wato mafi karancin abin da za a ce wa dare, mafi karancin abin da za a ce wa dare ko faduwar rana. Da zarar rana ta fadi an shiga dare, ba duhu ne dare ba jama'a, faduwar rana ne dare. Inda duhu ne dare, to da daren da ake farin wata, to da shi ba dare bane kenan, ba duhu bane dare. Saboda wannan suna dauka duhu ne dare, an samu waɗansu ƴan tawaye suna in sun yi azumi ba sa shan ruwa sai isha ta yi, duhu ya shiga. Wannan jahilci ne. Duk larabawan duniya idan suka ce dare suna nufin ƙarshen wuni. Da zaran wuni ya ƙare, to abin da ke karɓansa shi ne dare. Wuni kuma yana ƙarewa ne da faduwar rana, to dare yake karɓan wuni da faduwar rana. Kamar da dare yake ƙarewa da ketowar alfijir, wuni yake farawa da ketowar alfijir. Shi yasa Allah ta'ala ya ambace su biyu katal, babu na uku, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Layaliya wa ayyaman, ko dai al-laylu ne ko al-yawm. Al-yawmu ma baina tulu'il fajri ila ghurubi shams, واللَّيْلُ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ba mai tawaye akan wannan sai mai taurin kai don haka da zarar rana ta fadi to dare ya shiga wannan a wajen larabawa kira amma idan aka yi la'akari ma da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa to za a ga cewa shi ma dai abinda rana suka abinda larabawa suka dauka dare shi ya dauka dare a shari'a domin da zarar rana ta fadi yake mai yake shan ruwa kamar da zai zo mana nan gaba har ma yana kwadaitarwa da gaggauta shan ruwa wa min as-sunnati ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur shine wannan mas'ala yana daga sunna ta'jilul fitr gaggauta shan ruwa wa ta'khirus suhur da kuma ainihin wato jinkirta suhur al-fitr ana nufin shan ruwa yayin faduwar rana abinda mutum zai yi wato ya karya azuminsa zamu ce ko abinda mutum zai yi ya karya azuminsa wannan shi ake cewa shan ruwa don haka ko dai ya sha ruwa ko ya ci abinci ko kuma ya sadu da iyali in mai aure ne duk wannan daya cikin uku kowanne muftir ne yana karya azumi kuma ana iya shan ruwa da shi sai dai sunna ta tanadi shan ruwa da danyen dabino annabi alaihi salatu wassalam ya sunnanta shan ruwan da danyen dabino in mutum bai samu ba sai yayi da wato busheshen dabino wato kauda in bai samu wannan ba to sai yayi da ruwa almuhim dai mutum ya karya wannan azumi da wani abu wasu malamin suka ce in ma mutum bai samu ba ko kasa ya hambuda ya dai karya azumin saboda ba a san rana ta fada mutum ya ci gaba da zama haka bai ci komai ba baya daga sunna bid'a ne mutum ya ci zama bai ci komai ba kuma kuskure ne wata wani hidima ta hana shi ya sa wani abu a bakinsa ya karya azuminsa ko mata masu aikin abinci ko kuma wani wanda yake aikin dinki tela yana so sai ya gama wannan rigar sannan ya tsaya ya sha ruwa duka wannan kuskure ne da zaran rana ta fadi kawai ake shan ruwa yana daga sunna hakan nan jinkirta suhur suhur shi kuma suhur wato shine asali suna ne na lokaci karshen dare as-sahara lokacin karshen dare as-suhur wato shine wato amfanuwa da wannan karshen daren ta hanyar ci ko sha annabi sallama ya sunnanta saboda saukake azumi ga bawa shine idan dare ya zo karshe to ya dan ci wani abu domin ya taimaki hanjin cikinsa ya taimaki tsutsar cikinsa ya sa wani abu shi sa annabi sallama yake kwadaitarwa akan suhur yana cewa tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka ku din ku yi suhur ku ci abinci lokacin suhur domin Allah ya sa albarka a cikin suhur din nan idan ɗayan ku bai samu ba da zai ci ba ma to ya dan yi muku ruwa na ruwa ya dai yi suhur din ya samu albarkar wannan suhur din ba abin nan bane wato iya yi ne mutum ya ce shi ba sai yayi suhur ba iya yi ne amma idan mutum suhur din yana cutar da shi ne to wannan kuma uzuri ne amma mutum saboda gadara ya ce hawa ni ko ne suhur ko ban yi suhur ba ni ba ni da wani matsala a to iya yi ne sai kai kuma na sunna ai sai kai na sunna saboda na salma haka yake so sannan kuma yana so a jinkirta shi hadinka shine a matsa da shi kusan alfijir nana Aisha radiyallahu anha take cewa tsakanin suhur din annabi sallallahu alaihi wasallam da shiga sallah gurgudun karanta ayoyi 50 madaidaita ayoyi madaidaita 50 kamar karanta kamar mai ce mai wal mulk salati ai take 50 ko kamar karanta wal mulk salati wato gurgudun wato karanta ayoyi 50 daga faggama suhur din zuwa shiga sallah ba kiran sallah ba haka kina annabi sallama yakan matsa sosai jikin alfijir sai da ya gama suhur to sai shi hiren kuma tafiya masallaci to wannan shine sunna ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra al-umma ta ba za su gushe ba suna tare da al-khairi matukar sun gaggauta wato shan ruwa wa akharu as-suhura kuma matakan sun jinkirta suhur
suna tare da alkhairi.
Kun ga wannan tausayi ne fa, gaggauta shan ruwa, kawo ni baka ci ba baka sha ba. Rana tana faduwa saboda tausayinka sai aka ce to abin da zaka fara yi shine ka sha ruwa kafin sallah. To nan kuma ba za ka zo kuma ka ajiye dankali, ka ajiye farfesu a gabanka da masa da miya da hadama da komai ka ce sai ka gama da wannan sannan kai sallah ba. A'a, ita kuma magariba ba za ta jira ka ba. Ka karya azumin dai da wani abu, ka dan tashi cikin da kunu da kosai da abinan da zobo da dabino, wanda bai wuce kai minti biyar zuwa bakwai ba, sai ka tashi ka shiga sallah. Daga baya kuma ka yi zaman wannan ciyaciya. Don haka nan shan ruwa da ake nufi shine karya azumi, a gaggauta shi. Ita kuma sallah ita makar a yi wasa da ita. Malam ya ce, wa haisu sabata shaharu qabla al-fajri wajaba as-sawm. Yayin da wata ya tabbata kafin kituwan al-fajr, wajaba as-sawm azmi ya wajaba. Wa in lam yathbut illa ba'da al-fajr. Idan kuma wata bai tabbata ba sai bayan al-fajr, wajaba al-imsak, wajibi ne ai kame baki. Wala budda min qada'i dhalika al-yawmi. Malam yace kuma dole ne rama wannan rana. Abinda malam yake nufi da wannan mas'ala shine abinda na faɗa dazu yayin da muke magana akan kwana da niyya. Yaya mutumin da ya wayi gari bai kwanda niyya ba sai ya bayyana masa cewa wannan ranar Ramadan ce, kamar yadda mun faɗe shi a baya, wanda yace a tashe shi idan an ga wata sai ya ji ana iqama. To kaga shi wata ya tabbata amma bai samu labari ba sai bayan alfijir. Nan abinda malam yake nufi da tabbata shahru qabla alfajr, wata ya tabbata kafin alfijir, mana labarin wata ya tabbata kafin alfijir. Saboda ai wata kan lokacin ganin sa guda ɗaya ne, in lokacin nan ya wuce ba ganshi ba, kawai ba ganshi ba, ba za a ce ana talalman wata har kafin alfijir ana lalman wata ba. Lokacin da aka saba ganin sa dai shine lokacin sa na ƴan mintuna, idan ya wuce wani lokacin shikenan. Amma me malam yake nufi shine labarin ganin wata, idan ya tabbata kafin alfijir ka samu labari shikenan. Wajaba sawmu azmi ya wajaba, kamar da muka sani. Wa in lam yathbut, idan ko labarin bai tabbata ba illa ba'da alfajr, sai bayan alfajr. Kun ga za ku ƙara gaskata cewa labari malam yake nufi, eh, domin wata baya tabbata bayan alfajr, ba za a ce sai bayan alfajr kuma aka ganshi ba, a sai bayan alfajr labari ya zo. Wala Allah, wani lokacin wani garin har sai gari ya waye ma, saboda karancin alat al-itisalat, karancin wato kayan sadarwa, sai zama sai da gari ya waye da hantsi ko da rana sai ga jekada ya zo ya ce jiya an ga wata, yau ɗaya ga watan Ramadan. Haka labari bai zo ba sai bayan alfajir. To wajabal imsaku, kame baki ya wajaba. Wannan shine wajibi saboda alfarma wata Ramadan. Dukkan wanda ya samu kansa irin wannan hali, to wajibi ne ya kame bakinsa, domin babu wani abin da ya halatta masa yanzu ya ci gaba da shan ruwa. Da malam ya ce wala budda min qada'i dhalika al-yawm, dole a rama wannan yini nan kuma saboda bai kwanta niyya ba, kuma babu azumi ga wanda bai kwanta niyya ba. Wannan nassin hadisi ne, la siyama liman lam yubayyitu siyam, babu azumi ga wanda bai kwanta niyya ba. Tunda sai bayan alfajir ya san da wata ya samu niyyar, to bai kulli da sunan azumin Ramadan ba. Amma ko tunda ana cikin Ramadan ne, to ba shi da uzurin da ya halatta masa ci ko sha. In shi marar lafiya ne, akwai uzurin da ya halatta masa ci da sha. In shi matafi ne, akwai uzurin da ya halatta masa ci da sha. Idan ita mai haila ce ko nifasi, akwai uzurin da ya halatta ci da sha. Amma idan ba mai uzuri da ya halatta ci da sha ba, kawai gwayan gari ya yi ya samu kansa a Ramadan kuma bai kwana da niyya ba, to ba shi da izinin ci da sha, sai ya kiyaye alfarmar wata Ramadan. Jama'a kun gane? Amma wanda yake da uzuri na ya ci ya sha, kamar wanda muka lissafa din nan, marar lafiya, matafiyi, ko mai haila, mai nifasi, to su waɗannan za su ci su sha saboda girmama Ramadan ɗin, sai su yi a ɓoye. saboda kar su fito fili suna ci suna sha azata musu mummunan zato sai su koye cin su da shan su malamai sun yi magana akan wanda yana da uzurin da ya halatta masa ci da sha sai uzurin ya kau kafin rana ta fadi misali mai jinin haila jinin ta sai tsaya da azhar sai wanka ko mai nifas ko matafiyi ya dawo da azhar ya zai yi da sauran ainihin wato abin da ya rage ko mara lafiya ya ji karfin jikinsa ya warke da azhar ya dai da sauran yinin wasu malamai suka ce shi ma zai kame wasu malamai suka ce a zai iya ci gaba da ci da sha domin asali ai shi shari'a ta yarda masa ci da sha a wannan yinin wannan kuma zance ne mai karfi shi dama asali an yarda masa ci da sha a wannan yinin dan haka zai iya ci ya sha amma dai an fi son ya kame bakinsa haka waɗannan mutane da suka kwana ba da niyyar azumi ba to za su kame baki wala budda min qada'i zalika al-yawm kuma wajibi su rama wannan rana sai dai ba zancen kafara tunda ai ba yin su bane ba da sanin su bane ba wannan ya taɓa faruwa a wannan kasar shekara uku hudu da suka wuce na manta asali me ne ya faru dai naga matsalar ganin mutane ba samu sanarwa da wuri ba an dai shekara uku hudu da suka wuce an yi a ƙasar nan kun manta ne zai sana da kun yi shiru aka wayi gari da yawa mutane ba tashi da azumi ba ashe kuma an ga wata ina ga labarin ya kai wajen sha biyun dare kafin a samu labarin kuma an ga wata ya tabbata wannan shekarar sun yi ta abinan ne a majalisar sarkin musulmi gabanin labar a yadda a bada labarin wannan shekarar ne har na ji sabbin fatawa a ƙasar nan ka samu wasu malamai suna cewa ai wannan azumin kawai kowa ya kai kayansa ya yi wani ma har sai da ya karya sai ya samu labarin an ga wata duk ya faru sai suka ba da fatawa kawai ya ci gaba da azuminsa ya yi kaga wannan sabon abu ne ya rage fankan nan wannan sabon abu ne gaskiya da yake wata matsala ce wasu malamai ne suka ba da wannan fatawar wayannan malaman suka ɗebo ta suka yada ta amma fatawar jumhurin malamai shine wanda ya samu kansa irin wannan hali wajibi ya kame kuma zai rama wannan rana malai ce wanniyatu qabla subuti shahri batila niyya kafin tabbatar wata ba ta da amfani batila yau ba ta yi ba misalin mutum 29 ga watan sha'ban har zuwa karfe 9 ba labari sai ce kai kawai na daura niyya gobe dan tashi da azumi kawai na daura niyya ta gobe dan tashi da azumi kaga ba labari lokacin sai ya daura niyya to malamin yace niyya kafin tabbatar wata batila ba ta yi ba lalatacciya ce kaga da za a wayi gari ya tashi da azumi kuma ya tabbata cewa ramadan din ne azuminsa bai yi ba da sunan ramadan to da niyyar sa ba ta yi ba jama'a bayinka malamin yace hatta launawa qabla ru'yati har ma da zai yi niyyar kafin ganin watan thumma asbaha lam ya'kul wa lam yashrab sannan ya waye gari bai ci ba bai sha ba thumma tabayyana lahu anna dhalika al-yawm min ramadan sannan ya bayyana masa cewa wannan yinin na ramalana ne yana daga ramalana lam yujzihi wato wannan kame wanda zai yi bai isan masa a matsayin azumin ramadan ba saboda ya daura niyyarsa kafin ganin wata wayumsiku anil akli washurbi fihi zai kuma kame daga ci da sha a wannan wuni li hurmati shahri saboda alfarmar wannan wata wayaqdihi ya kuma rama shi kawai haka niyya dai kafin tabbatar wata ba za ta amfani mai yin ta ba sawa'un an dace da ramadan ko ba a dace da ramadan ba har sai an samu tabbas da haka mutane su daina mai da abun wasa a irin yanzu an samu ci gaban da bai kamata mutum ya yi wa azumi haka ba an samu ci gaba da yawa yanzu irin WhatsApp din nan irin Facebook din nan wuya ne abu ya faru abu yana faruwa za ka ga ana ta harbawa kawai sai dai kuma tunda ƙarairayi suna yawo a wajen to ka zama kai musamman irin wannan abubuwa masu muhimmanci ka zama mai taka tsantsan ba wai da zaran ka bude Facebook kaga wani kawai ana ce masa wato Sa'idu Muhammad yana cewa jama'a an ga wata sai ka ce yawa alhamdulillah sai kashe waya kawai kai juyi ba in ka ka kai ganganci kai ganganci saboda jita-jita da karerai sun kin yawa a Facebook to kana gani daga wajen sa sai ka ci gaba da bincikawa ka ci gaba da dubawa sai ka gani har ka ga BBC sun ce har ka ga kaza sun ce har ka ga mallam DC na ma ya turo har ka ga Sheikh Dr. Sokoto Mansur Sokoto ma ya turo mallam Aminu Daurawa ya fada kaza shikenan har ma sai ka ga me sai ka ga ga audio sarkin musulmi ma da ya jawabu duk in kai hakuri cikin within 30 minutes duka labarin zaka ji ka gamsu da shi to ina ga kenan ba za mu abu nan ba lokacin muka ci salamin kana nake biyar za mu iya karawa mallam yace wa yaqdihi zai rama wannan azumi wala yusamu yawm shakki mallam yace ba azumta ranar shakka ranar shakka ita ce ranar 30 ga watan sha'ban ita ranar shakka ranar shakka rana 1 ce ita 30 ga watan sha'ban 29 ba a ga wata ba da ba a ga wata ba sai yace kai to ai kar ku ba mutun ya je shi ma bai tashi da azumin ba kuma ya zamana Ramadan ne kawai ni dai saboda abuna azumi baya baci kawai gobe zan tashi da azumi na in ma ba Ramadan din bane ma dai in yaso ya zama nafila in kuma ma Ramadan din ne shikenan ni dai kawai gaskiya ban daddara ba wannan shine yawmu shak sai niyatu shak kuskure ne annabi ya hana azumtan wannan rana shakka ranar 30 ga watan sha'ban kawai in ba gan shi ba ba gan shi ba ka nutsu kawai ba a bauta Allah da shakka kawai abin da bai tabbata ba a bi shari'a ba a azumtan ranar shakka li yuftata bihi min ramadana domin wai ayi domin ayi na'am ai itiyadi domin na duk yi tawada Hausa na riska to itiyadi mun kira shi riska ko tare ba haka bane precaution ne da turanci ne da Hausa precaution kariya katange ba protect ba ba a protect ba precaution rigakafi to rigakafi wato shine ka dauki wani mataki da zai zama duniyar ta kai ta kawo to ba za ka fita danja an gane za ka je Kano kace nawa ne kudin motar da ke kawo Kano aka ce maka zuwa Kano naira 800 sai ka je ka ci bashin 1000 ya to kai riga kafi kai precaution ka dauki bashin ka ci bashin 1000 to sai ya je ya karbi 800 din chip kaga shi bai dauki wani abu nan ba wani mataki na danja da za ta iya kunno masa ba ko fiyo ta gani a hanya kenan da kina da isuwa bai da halin sa ya wato shine ka dauki wani mataki da zai zama wato ka tsare wata danja da za ta iya kunno maka shi ake cewa ihtiyati to shine mallam yace ba a azumta ranar shakka li yuftata bihi min ramadan domin yayi rigakafin ramalana ya zamana cewa wai in ramadan ne ya fita a danja in ba ramalan bane azumi kuma baya baci to wannan ya baci wa yajuzu siyamuhu li tatawwu mallam yace amma ya halatta azumtan wannan ranar ta shakka don ta tawwi wan nazari da bakance idan sadafa idan ya dace da bakancen nasa to amma anan wannan magana da mallam ya faɗa ta musamman ta farko ta saba wa nafsi Allah ya masa rahama da yake cewa ya halatta ayi tadawwi yawmu shakk annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tadawwi dallan tadawwi idan mallam yana nufin kawai mutun ya dauki azumin nafila ran 30 ga sha'ban ana gobe ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rigayi ramadan da azumin kwana 1 ko 2 ya hana amma idan mallam yana nufin tadawwi ga wanda ya saba litinin sai ta fado 30 ga sha'ban ko ya saba alhamis
sai ta fado ga 30 ga Sha'ban ba laifi dan yayi kayan sa saboda dama ya saba yana yi wannan bai shiga cikin hanin kar ku gabaci Ramadan da azumin rana 1 ko rana 2 ba an gane ko yawa amma da mallai yake cewa ko ba kance ida sadafa in yazo daidai wato kaman kenan yayi ba kance yayi ba kancin cewa zai yi azumi ranar 30 ga wata duk ran da wani azumi ya cika 30 zai ya dauki ba kance cewa zai azumci wannan rana ta 30 din sai aka zo ba a ga wata ba 29 ga watan Sha'ban to sai washe gari 30 sai ya zo daidai da bakancansa da ya taba yi to shikenan babu laifi ya cika bakancansa Allahu ta'ala a'lam abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam annabiyul nabiyul karim wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala asrafil anbiya wa asyrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lalle akwai hadisi man sama yawmal shakki faqad afa abul qasim sallama yana cewa duk wanda ya azumci ranar shakka ya saba baban kasu kamar yadda kuma ya shahara wajen malamai cewa ba azumtan wannan rana kuma kamar yadda muka ambata dai ita yawmush shakk rana 1 ce ita ce rana 30 ga watan Sha'ban ita jan ce yawmush shakki ita ce ne kuma an kira ta yawmush shakki ne wato ranar shakka saboda duk sanda kaga 30 ga Sha'ban ai 29 an tsammanci wata ba a ganshi ba saboda duk sanda kaga ka samu 29 a lissafin watan musulunci to ranar tsammanin wata ne to sai ba a ganshi ba da ba a ganshi ba to za a waye gari waɗansu su tashi da shakka cewa karfa wannan ranar ta Ramadan ce to wannan shakkar kuma shari'a fada take da shakka shari'a tana yaki da shakka Allah ta'ala cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a in yadhunnuna illa in yadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinin inhum illa yadhunnun wannan zato ko wannan shakka duka aibata ta ake cikin alqur'ani girma kamar yadda annabi sallama yake cewa kuma idan dayanku ya ji wani abu a cikin sa yana sallah to kar ya juya har sai ya ji wari ko ya ji sauti duka wannan saboda mai saboda kore shakka malaman fiqhu suka gina ka'ida akan wannan al'amari al-yaqinu la yazulu bi shakki yaqini baya gucewa da shakka don haka dukkan abinda baka da tabbacin sa to baka gina hukunci akan sa kuma abinda shari'a take bukatarka shine kai watsi da shi ja ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abinda yake saka kokonto ka koma abinda ba saka kokonto don haka ganin wata shi yake sa Ramadan to ba a gani ba tunda ba a ga wata ba to ba Ramadan ganin wata shine Ramadan ba a gani ba to ba Ramadan amma mutum ya dinga tunanin cewa ka karfa mutum ya zo kuma ya wuni ya wuni yana ci yana sha kuma karshe fa ya zama Ramadan din ne kawai gwanda mutum ma kawai ya iti hadi kawai ya yi azumin nan to ba a bautawa Allah da haka ba a bautawa mutum baya ganin shimfiɗa ya ce kai wannan shimfiɗa fa na gaba za ta yi sallah ba gaskiya kai gaskiya ina wurin nan ba zai yi wai ko kuma mutum ya ga ruwa ya ce wannan ruwan mako anya zai yi sallah bai ga komai ba in ka ce masa ruwan nan da najasa a ciki ba zai iya tabbatar maka saboda babu abu da yake nan amma sai ya ce wai ba zai yi sallah ba me yasa sai ya ce ai ya dade a wajen ha dadewa a waje yana sa dama ruwa da na sallah ne kuma an fahimta duk wannan shakka shakkar shari'a ya kansa take na ko kuma yara sun sa hannu a ruwan nan ba zai yi sallah ba ko an jefa takalmi ba zai yi sallah ba an jefa buta ba zai yi sallah ba duka wannan shakkar ba a aiki da shi shi yasa mutumin da yake alwala yake yawan shakka to ya watsar da shakka ya ci gaba da rarrasa mutumin da yake sallah yake yawan shakka cewa ya karanta Fatiha ko bai karanta ba sallar azhar ma sai da yi haka la'asar ma sai da yi haka jiya ma haka ya samu kansa shekaran jiya ma haka ya samu kansa to irin wannan shakka ta aure shi shari'a ba ta son a maida hankali akan shakka duk sanda shedan ya riya maka baka yi Fatiha ba ba ka shi kawai kai kulhu wallahu kai ruku kawai ka ba abin da ya dame ka da shakka Daka, shi yasa ita ma wannan ranar in dai shakka ne Ramadan bai tabbata ba. To kawai a dauki 30 ga Sha'ban. Washe gari sai a tashi ɗaya ga watan Ramadan. Shi ake nufi da ranar shakka. Allahu a'lam. Ai niyyar ga me yi ne? Yace kamar mutumin da yake da uzuri rashin lafiya ko zai yi tafiya. Sai ya tabbata cewa gobe za a tashi da azumi. To zai yi niyyar sa ne duk da ba zai azumi ba ko yaya. Sai ba ni ga ba niyya ga wanda ba zai yi ba. Niyya kan ta me yi ne? Dan haka tunda har ya san gobe tafiya zai yi ba zai yi azumi ba to niyyar sa yanzu rashin azumi ne. Ba zai taba samun niyyar azumi ba tunda ba zai yi ba. Dole me yi ne yake ni. Dan haka kowa abin da zai yi ne yake niyyar sa. Shi gobe tafiya zai ba zai azumi to ita ce niyyar sa. Mai yin azumi gobe ita ce niyyar sa zai yi azumi. Shi kuma sai ran da zai fara azumi ne in ya gama tafiyar ta sa ran da zai fara azumi ranan ne idan ya ji cewa gobe zai azumi to shi ranan niyyar sa ta zo. Allahu akbar. Na'am. Cewa dangane da maganar da mallam yayi cewa wanda ya waye gari da yana babu niyyar azumi sai ya bayyana cewa ran Ramadan. Abinda muka yi a karatu shine zai kame idan ya kame zai kuma rama wannan azumi. Wannan kamewar ba azumi bane dama haka ne kamar yadda kace ba azumi bace. Wannan kamewar shi yasa mallam a ƙarshen karatun mun nan ya faɗa saboda alfarmar wannan wata. Saboda alfarmar wannan wata. Wannan sai yake wasu malamai sun tafi akan cewa irin wannan kamewar azumi ce kuma ba za a rama ta ba. Saboda akwai lokacin da labari ya zo wa sahabban Annabi sallama da rana sai Annabi sallama ya umarce su su cigaba da azumi kuma bai umarce su da rama azumin ba. To a irin wannan kabiya rashin umarni na rama azumi ba zai zama hujja na cewa ba a rama ba. Inda cewa yace ku riki ku cigaba da azumi ba sai kun rama ba ya zama nasu. Amma sai yace ku ci gaba ko sai umarce su da ci gaba da azumi sai ba a rawaito sun rama ko ba su rama ba. To asali a ka'ida shine dukkan wanda bai zo da farali ba to zai rama shi tunda ba su kwanda niyya ba. Farali ne kuma kwana da niyyar nan. To muna nan akan ka'idar mu ta cewa me ta cewa kenan sun rama kuma su ma sun san cewa za a rama ba za a tunda shine yace babu mai ba azumi ga wanda bai kwanda niyya ba. To yanzu wannan abin da yake shiru akai akan sa ba ce komai akan sa ba ba zai zama hujja akan wancan ba. Wancan ne zai zama hujja akan wannan cewa za mu dauka cewa kenan sun rama saboda abin da suka sani a ilimin su cewa rashin kwana da niyya yana hana azumi. An fahimta? Saboda hujjoji karfin su daban-daban ne. Shi wannan da yake babu azumi ga wanda bai kwanda niyyar azumi ba wannan nassi ne magana ce ga ta fili kowa ya gane ta. Shi kuma wannan cewa ya umarce su da su ci gaba da azumi su kame ya umarce su da su kame amma ba a ce sun rama ba kaga wannan tsammani wannan yaqini ne ko mun kuma kan karatun mu wannan yaqini ne cewa wanda bai kwanda azumi ba bai da niyya ba shi da azumi wannan kuma zato ne cewa ba su rama ba kaga ba za mu rinjaye da zato akan yaqini ba. Wannan yasa galibin malamai na duniya suka tafi akan cewa duwa da irin wanda ta same shi zai kame saboda alfarmar wata. Akwai kuma nafsi mana hadisi cikin ko sunan Abi Dawud ko Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yumsik baqiyata yawmi sai ya kame sauran yinin sa shi kansa isakin yana da hadisi. Allahu a'lam. Gane da matafiya a sararin samaniya wanda suke tashi daga wani yanayi zuwa wani yanayi azumi to irin waɗannan azumin su suna la'akari da gurin da suka samu kansu ne bayan sun sauka daga tafiya ba wurin da suka samu kansu yadda suka taso daga tafiya ba. Dan haka yace mutumin da yayi suhur a wani gari a wata kasa sai suka tashi suka hasar nan samaniya sai suka tafi wata kasa sai suka je suka samu da sauran dare lokacin suke suhur ko haka ne ba. Yawa to yanzu wannan abin wannan suhur din da yayi sai ya sake maimaita shi a kasar da ya samu kansa. Sai sake maimaita shi a kasar da ya samu kansa. Ka fahimta? Yawa. Idan kuma tafiyar misali tafiya ce wacce ta kai ga tun daga wannan sahur din suna tafiya sararin samaniya suka yi tafiyar da ta kai ga kwana da wuni suna tafi a sama. To kaga anan zamu ce da suka je su da sauran dare, zamu ce wane daren ne a wannan kasa? Wane daren ne? Idan daren can ne wanda zai yi wahala mutum ya tashi ya tafiyar awa 12 ya sace komawa awa 12 ta baya, babu wani tazara a duniya, ba wannan bambancin. Idan har ya zama daren can ne da ya sahur a cikinsa, to shikenan ba shi da wannan azumin, yanzu ne zai ɗauke shi. Idan kuma dare na gaba ne, su sai ya samu har sun sha ruwa, har dare ma ya yi, har sun tashi sahur na azumin gaba, shikenan Allahumma sauki. Yanzu ya gama azuminsa zai ɗauki na gaba, saboda sun sauki wannan azumin da ya taho da shi, sun sauke shi su. Ya ɗauko azumi na uku a waccan ƙasar, suka yi tafiyar awa 18 a jirgi. Da suka zo suka sauka a ƙasar da za su sauka, sai suka samu wannan ƙasar sun sha azumi na uku. Sun sha azumi na uku, suna suhur ɗin na huɗu. To haka ne shi ma, sai ya buɗe baki a lokacin kuma yi suhur ɗin na huɗu. Sosai zai bi hukuncinsu ne kawai. In kuma ya samu lokacin suke suhur ɗin na uku, su kuma. To shi kenan sai ya sake suhur kenan na uku zai ɗauka.
Allahu a'lam. Alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.